بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: لكن المقصود هنا هو التوحيد العملي، وهو إخلاص الدين لله. وإن كان أحد النوعين مرتبطا بالآخر، فلا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية وأهل التنقيد المشبهة إلا وفيه نوع من الشرك العملي، إذ أصل قولهم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه، أو بينه وبين المعدومات، كما يستوي المعطلة بينه وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا تستلزم بدحا ولا ثبوت كمال، أو يسوون بينه وبين الناقص من الموجودات في صفات النفس، وكما يسوون إذا أثبتوا هم ومن ضعاهم من الممثلة بينه وبين المخلوقات في حقائقها، حتى كلا يعبدونها فيعدلون بربهم ويجعلون له أندادا، ويسوون المخلوقات برب العالمين. واليهود كثيرا ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلونه به، حتى يثب الله بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنها، وهي من صفات خلقه. والنصارى كثيرا ما يعدلون المخلوق بالخالق، حتى يجعلوا في المخلوقات من عرف الربوبية وصفات الإلهية، ويجوزون له ما لا يصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى، أما يقول الظالمون علوا كبيرا. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وفي هذه الأمة من فيه شبه من هؤلاء وهؤلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حظو الكذبة بالكذبة، حتى لو دخلوا جهر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ والحديث في الصحيحين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك يا إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودة وانا يمشي، بركة مودة ساكتة دواء وانا مسلاتي نمو دبو أنا قوف القورة أجهر كثنا وانا يمشي نرى نرلي جنن نرى الثلاثة در الله ربا أشرن دبيو قوات الرجب هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دايا دتريهدو da 30 wanda kuma yazo daidai da 14 ga watan 7 miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu na mako mako a inda muke karatu cikin littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya wallafar bijimin malamin nan Sheikhul Islam Taqiyuddin Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiya al-Harrani thumma ad-Dimashqi wanda ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam na da shekara 728. Wannan kuma shine darasin mu na 44 a wannan littafi, a kuma jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi mai albarka. Wannan shine na 88 idan ba a manta ba. Ibn Taymiya yana kwararo magana akan al-mahabba, san Allah, wanda yake gaya mana cewa daya ne daga cikin manya-manyan ayyuka da suke da alaka da zuciya, ɗaya ne daga cikin ayyukan zuciya. Kuma yake faɗa mana cewa ikhlasi, wato tsantsanta bauta ga Allah, shi kadai jigo ne na wannan soyayya. Babu yadda za a yi mutum ya zama a hakikance yana son Allah sai ya kasance mutum mai ikhlasi. Idan mutum zai rika bauta ma wani Allah, ko zai dauki haƙƙin Allah ya bama wani, ko zai kudirce wata sifa ta Allah ga wani, to babu shakka wannan akwai tazgaro mai girma a cikin da'awarsa ta san Allah. Da'awar san Allah ba za ta zama gaskiya ba sai an samu ikhlasi. Malam yana mamana magana akan wannan jigo, a inda ya gaya mana cewa surori guda biyu, suratu qul huwallahu ahad da kuma qul ya ayyuhal kafirun, waɗanda su ne surori waɗanda suke ɗauke da wannan jigo na ikhlasi. Sura ta farko, suratu qul ya ayyuhal kafirun, tana kunshe da albara'atu minash shirk, kubuce wa shirka ko guje wa shirka, yin baran-baran da shirka. Wannan shi ake kira at-tauhidul amali, tauhidi wanda yake faruwa a aikace. Sannan sura ta biyu, suratu qul huwallahu ahad ko suratul ikhlas, ita kuma tana kunshe da tabbatarwa da Allah subhanahu wataala sifofinsa na kamala, tabbatarwa da Allah subhanahu wataala sifofinsa na jalala, ba tare da wato bankara wata sifa ba ko kore ta, da kore ma'anarta ta zahiri. Wannan shi ake kira at-tauhidul ilmi, wato tauhidin da yake a ilmance yake faruwa, ka san shi ka kudirce shi a zuci. At-tauhidul amali kuma shi ne tauhidin da yake faruwa a aikace, wato tauhidin da yake aikatauni. Mala ya ce lakin al-maqsuda huna, ya ce abinda mu muke nufi a nan, wato kashin bayar maganan mu a nan, huwa tauhidul amali, shi ne tauhidi wanda yake a aikace, shi ne abinda ake kira tauhidul ibada ko tauhidul uluhiyya, wato tauhidi wajen kadaita Allah da bauta. Tauhidullahi bi af'alina nahnu al-ibad, kadaita Allah da ayyukanmu mu. Yace wa huwa ikhlasud din lillah, shi ne tsantsanta addini ga Allah. Wa in kana ahadul naw'ain murtabitan bil akhar, duk da cewa ɗaya daga cikin nau'ukan guda biyu yana da alaka da ɗaya, anan ba al'amali bane, al'ilmi zai zama sai a gyara. Lakin al-maqsuda huna huwa tauhidul ilmi wa huwa ikhlasud din lillah. Tauhidul amali, na'am, huwa yadda yake a farshi, yadda yake ni daidai ne, kada ta ba shi ne tauhidin da yake nuna tsantsanta bauta ga Allah shi kadai. Yace wa in kana ahadun naw'ain murtabitan bil akhar, duk da cewa kowane tauhidi yana hada da dan uwansa, kada ka ji an ce tauhidi ya kashi kaso daban-daban, a ce tauhidul uluhiyya, tauhidul rububiyya, tauhidul asma'i was sifat, ko at-tauhidul amali, tauhidul ilmi, ko at-tauhidul khabari, at-tauhid at-talabi, kaza ci cewa kowane tauhidi na iya zama shi kadai ba tare da dangwansa ba, ta yadda idan mutum ya samu ɗaya daga cikin waɗannan nau'uka na tauhidi a ce masa ya kadaita Allah, a'a. Idan da mutum zai samu tauhidi na rububiyya babu kuma tauhidul uluhiyya tare da shi, to wannan ba a ce masa mai tauhidi, sai idan duka biyun sun haɗu. Bal ma kowane ɗaya daga cikin tauhidan nan yana lazimtar dangwansa. توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. بس كان ده أكثر من متنين هذا التوحيد تفسكر وتفن أن تبوتا الله تفسكر كتي تألا دبوتا تكيلة ونن توحيدا زي كل شكمة توحيد الربوبية. شكمة توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. بس كان ده متنين يدد توحيد الربوبية تدولني كما يدد توحيد الألوهية. Idan ba haka ba kuwa to yayi tikka da walwala. Yadda za mu fahimci abin, tauhidul uluhiyya, duk mutumin da aka ce yana da tauhidul uluhiyya, to babu ko shakka wannan yana da tauhidul rububiyya. Domin tauhidul uluhiyya ba zai samu ba sai da tauhidul rububiyya, shine ma'anar ya tazammanu. Idan kuma aka samu tauhidul rububiyya, ba tilas ne a samu tauhidul uluhiyya ba, amma wanda ya yadda da tauhidul rububiyya ya zama wajibi a kansa ya yadda da tauhidul uluhiyya, idan ba haka ba kuma ya yi tufka da walwala. An gane ko? Babu mutumin da za a ce yana da tauhidul uluhiyya amma ba shi da tauhidul rububiyya. Domin tauhidul uluhiyya baya tabbata, ya samu cika ya zauna da gindinsa sai an samu tauhidul rububiyya tare da shi. Shi ne ma'anar ya tazammanu. Ma'ana tauhidul uluhiyya, tauhidul rububiyya wani bangare ne na tauhidul uluhiyya. wani bangare ne na tauhidul uluhiyya, domin a dilalatul tadammun kamar yanda malamai suke cewa shine dilalatul kalami ko dilalatul lafzi ko dilalatul tarkibi ala juz'i ma'na, ya nuna wani bangare na ma'anarsa. Kalma idan ta nuna wani bangare na ma'anarta shi yake kira dilalatul tadammun. Dilalatul iltizam kuma wato shine dilalatul kalima ala dilalatul iltizam, na'am, shine dilalatul kalima ala shay'in kharijin min ma'naha lakinnaha taltazimuhu. Kalma ta nuna wata ma'ana wacce bata shiga karkashinta ba, amma kuma ita kalmar ta lazimci wannan ma'anar, tare suke ba za su rabu ba, kamar yadda tauhidur rububiyya yastalzimu tauhidul uluhiyya. Saboda haka malai yake cewa anan muna so mu yi magana ne, ko muna magana ne akan ikhlasi, wanda shi ne tauhid al'amali. Yace wa in kana ahadun naw'aini, duk da cewa kowane ɗaya daga cikin nau'ukan tauhidan guda biyu murtabitan bil akhar, yana hafiz da dan uwansa, a hada suke, a kulle suke guri guda. Fala yujadu ahadun min ahli at-ta'til al-jahmiyyati wa ahli at-tamthil al-mushabbihati illa wa fihi naw'un min ash-shirk al-'amali. Yace ba za ka samu daya daga cikin waɗanda suke wofintar da sifofin Allah ba daga mabiya kungiyar jahamawa, wa ahli at-tamthil, da waɗanda suke kwatanta Allah, suke daidaita Allah da halittunsa, al-mushabbiha, waɗanda suke kwatanta Allah da halittunsa, illa wa fihi naw'un min ash-shirk al-'amali, face ka samu wannan mutum yana dauke da wani nau'i na shirka ta aikace. Wato duk mutumin da zai samu matsala a cikin tauhidin sa na al-asma'i wa sifat, at-tauhidul ilmi, to sai ka samu kuma ya samu matsala a cikin at-tauhidul 'amali. At-tauhidul ilmi, kamar yadda muka ce, sifanta Allah madaukakin sarki da sifofinsa na kamala, da tabbatar masa da su kamar yanda yake nufi, kamar yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da su, da kore kamanceceniyarsa daga dukkan halittunsa. Ubangiji baya kama daga dukkan halittunsa cikin ayyukansa da kuma sifofinsa. Wannan shi ake kira at-tauhid al-ilmi ko tauhidul asma'i was sifat. Duk wanda zaka samu yana da matsala a cikin tauhidul asma'i was sifat, to kuma zaka same shi yana da wani nau'i na matsala a cikin tauhid al-amali, shine tauhidul uluhiyya. Yace idh aslu qawlihim fihi shirkun wa taswiyatun bayna Allah wa bayna khalqihi. Saboda tushen aqida ta al-mu'attila, masu rushe sifofin Allah, tushen aqida ta al-mushabbiha, masu kwatanta Allah da halittunsa, tushen aqidar waɗannan mutane akwai daidaita tsakanin Allah da halittunsa. Wato sai da suka daidaita tsakanin Allah da halittunsa ne sannan aka samu wannan aqida ta samu gindin zama. Yaya za a yi ahlut ta'til su zama sun daidaita Allah da halittunsa, yayin da Allah madaukakin sarki ya ce tabarakallazi biyadihi al-mulk, wanda mulki yake a hannunsa, albarkatunsa sun yawaita. Anan Ubangiji sai ya tabbatarwa da kansa sifa ta al-yadu, hannu, wanda mu ahli sunna muke cewa Ubangiji ya sifantu da wannan sifa din, tana daga cikin as-sifatu dhatiyya, sifofi na zatin Ubangiji. Ya sifantu da wannan sifatin ta hannu ba tare da kwatanta sifarsa da sifar wani mahluki ba. Ba za ka kwatanta wannan sifa ba da sifar wani mahluki, ka ce hannu kamar hannun wani, ko kamar hannun mutum, ko kamar hannun kaza. Idan kai haka, to mutum ya zama mushabbih, mai kwatanta Allah da halittunsa, ya zama batacce. Ba kuma za ka kola wannan sifa ba, tabarakallazi biyadihi al-mulk, ba za ka ce Ubangiji ba shi da hannu ba. Saboda haka kai tawilin kalmar yadu, ka ce tana nufin kudura ko tana nufin ni'ima. Idan kai haka, to ka kore wa Allah sifar da ya tabbatar wa kansa, ka zama al-mu'attil, mai rushe sifofin Allah, mai wofintar da ma'anonin da kalmomin da suka zo da sifofin Allah suka kunsa. To dukkan wanda yake al-mu'attil ko al-mushabbih, to ya kwatanta Allah da halittunsa. Wani zai ce yaya za a yi mutumin da ya kore sifar ya zama ya kwatanta Allah da halittarsa? Na'am, wanda yake a hannu kamar hannun wane, ko kamar hannun dan adam, babu shakka wannan a fili take ya kwatanta Allah da halittarsa. to amma wanda zai ce ubangiji ba ya da hannu yaya za a yi a ce ya kwatanta Allah da halittarsa malam yace dukkan wani wanda ya kore wa Allah sifarsa bai kore wannan sifar ba sai da kwakwalwarsa ta hararo masa kwatanta Allah da halittarsa sannan ya kore lokacin da yace ba ya da hannu ya kore biyadihi bai yi wannan ba sai da ya ga cewa yadu din nan da aka sifanta Allah da ita tayi kama da nashi kaga sai da kwakwalwar ta yi tamfi ta kwatanta Allah ta yi tashbihi sannan aka samu ta'kili domin idan babu tashbihi baka kwatanta Allah da kowa ba tun asali ma wato kwatancen bai zo kwakwalwarka ba ba za ka buƙaci ka kore ba sai da ka kwatanta sannan ka buƙaci ka kore amma idan babu kwatance babu kamance ce ne a kwakwalwarka baka kawo wannan a zuciyarka ba babu yadda za ka kuma ka ce za ka kore yanzu idan aka ce sauro yana da kafa raƙumi yana da kafa babu wanda zai ce saboda ya ga kafar raƙumi ya ce sauro ba ya da kafa saboda ya san cewa akwai bambanci tsakanin a ce kafar raƙumi ko kafar sauro duk ga su halittu ne da Allah kuma duk sunan abin sun yi tarayya a suna kafa kafa kafar raƙumi kafar sauro kowanne kafa ka kira shi amma saboda baka kwatanta kafar raƙumi da sauro ba kaga baka cika kore ba baka ce ɗaya daga cikin su baya da kafa ba saboda ai ba irin su ba halitta ɗaya bace to amma yayin da ka kwatanta sifar ubangiji da ta makhluk sai kaga cewa a jalla subhanahu wataala an yatashabaha ma makhluqatihi ubangiji ba zai yi kama da halittunsa ba sai ka kore sifar to shi yasa dukkan mu'attil mai kore sifofin Allah to mushabbih ne bai kore din ba sai da ya shabbaha sannan abu na biyu wanda ta'til yake haifarwa bayan wannan akwai wofin tadda ma'anar ayoyin Allah wato dauki ayoyin Allah daga ma'anarsu domin lokacin da kace ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ubangiji ya daidaita kan al-arshi sai kace bai daidaita ba kaga anan ubangiji yana cewa istawa kai kuma kana cewa mastawa yana cewa ya daidaita kai kana cewa bai daidaita ba kaga akwai kore sifar da ubangiji ya kawo waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa akwai tabbatar da sifar al-maji'u zuwa ga Allah madaukakin sarki da yace waja'a rabbuka kai kuma sai kace ma ja'a rabbuka yana tabbatarwa kai kuma kana kore ba annabi da yace yanzilu rabbuna fis ila sama'id dunya kai kuma sai kace ma yanzu ko la yanzilu rabbuna kaga anan akwai kore sifofin da annabi ko Allah madaukakin sarki zai tabbatarwa da kansa sannan abu na uku daga cikin irin abinda at-ta'til yake haifarwa wato akwai daukan maganganun Allah ko maganganun manzo sallallahu alaihi wasallama akan cewa wani kadarku ne da idan ka dauke shi a zahirin sa zai kai ka zuwa ga halaka a ce maganar Allah da manzansa za su yi jagoranci zuwa ga halaka kamar yanda wani yake fada shine sawi mai hasiyatu sawi al-jalalai yake cewa yadda da zahirin ayoyi na alqur'ani aslun min usulil kufri wato tushe ne ka'ida ce daga cikin tushe ko ka'idoji na kafirci to kaga anan akwai daukan maganganun Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama a matsayin maganganu ne da za su iya jagoranci zuwa ga kafirci babu shakka wannan hadari ne alqur'ani shari'a ce zuwa ga dan adam da baki daya babu abinda alqur'ani ya kunsa na halaka inna hadha alqur'an yahdi lillati hiya aqwa alqur'ani shari'a ce ba yadda za alqur'ani yayi maka jagoranci zuwa ga baki to a ce ubangiji yayi magana da halittunsa da kalmomin da suke fahimta su da wani ma'ana amma ba wannan ba ne yake nufi ba wata ma'ana ce ta koyi ya kunsa a karkashi sai da in sun yarda da ma'anar zahiri din sun halaka babu shakka alqur'ani babu wannan saboda haka wannan abubuwa guda uku duk at-ta'til yana haifar da su duk al-mu'attil al-mushabbih ne duk wani wanda zai kore sifar Allah yace ubangiji bai sifantu da ita ba bayan kuma ya sifanta kansa da ita ko manzon sa ya sifanta shi da ita to wannan yana da tashbih ya kwatanta Allah ne sai da kwakwalwarsa ta kwatanta Allah sannan ya bukaci ya kore shi kuma daman al-mushabbi wanda sha'aninsa a fili yake wanda zai kwatanta Allah karara yace lahu yadun kayadi ko yanzilu kanzuli ko yastawi kastiwai kaga wannan babu shakka sha'aninsa a tashbihi a fili yake a karare yake to shi ne malam yace in aslu qaulihim asalin maganar al-mushabbiha da al-mu'attila fihi shirkun wa taswiyatun bayna Allahi wa khalqihi akwai kwatanta Allah akwai daidaita Allah tsakaninsa da halittunsa aw bainahu wa bainal ma'dumat kuma akwai kwatanta Allah tsakaninsa da abinda babu shi yayin da al-mu'attil mai rushe sifofin Allah mai kore sifofin Allah ya kore wa Allah duk sifofinsa na kamala waɗanda suke nuna kamala a zahiri babu shakka wannan ya sifanta shi imma an yasifa Allah bil manqusati aw yusabbihu bil ma'dumati aw yusabbihu bil mumtani'at dayan uku ko dai ya sifanta Allah bil manqusat da waɗanda suke da nakasa domin wanda zai sifan zai ce Allah baya ji ko baya gani ya sifanta shi da sifa ta nakasa domin rashin ji da rashin gani da kasa shi hatta ga makhluki ballantana kuma ga al-khaliq jalla fi ula babu shakka wanda zai sifanta Allah da wannan sifa ce ta sai abin nan wanda zai ce la yanzil la yaji'u wannan ma ya sifanta Allah da sifa ta nakasa domin al-maji'u zuwa ko sauka da irada sifa ce ta kamala ubangiji ya sifantu da duk sifar da ya ga dama ta kamala a ce ga wani baya motsi baya komai babu shakka wannan sifa ce ta nakasa to ko dai ya sifanta Allah da sifa ta nakasa ko ya sifanta Allah da sifa ta babu wato abinda yake babu shi kamar wanda zai ce la dakhilal alam wala kharijahu wala muttasilan bihi wala munfasilan anhu wala yaminahu wala shimalahu wala fawqahu wala tahtahu babu shakka wannan ya kore Allah ya sifanta shi da babu yace ba a hada da duniya yake ba a raba da duniya yake ba ba a cikin ta yake ba ba a wajen ta yake ba ba a saman ta yake ba ba a kasan ta yake ba ba a gefe ba ba a dama ba a kudu ba a arewa ba babu shakka wannan babu shi kamar yanda wani sarki Mahmud Subakini yake cewa da wani bayan ya kawo irin wannan yace to da ya gama duk wannan surkullan nashi baya sama baya kasa baya ciki baya waje baya hagu baya dama baya kudu baya arewa baya kaza baya kaza yace to ka gama yace yace to ga ya mun sai fanta mun babu imun bayanin babu ita kuma ya take to kaga wanda zai sifanta Allah da irin wadannan sifofi yana sifanta shi ne da babu ya sifuhu bil ma'dum saboda haka a cikin sifofin Allah kamar yadda muka faɗa a satin da ya wuce babu annafiyul ma an tsarkorewa a ce an kore amma dan tsarkorewan ne babu tabbatar da kishiyar sifar babu shi duk inda aka kore wa Allah wata sifar da bai cancance ta ba to saboda ya cancance sifar da take kishiyarta kuma cikin kamala duk sifar da aka kore wa Allah saboda rashin cancantar wannan sifa a jingila ta ga Ubangiji to saboda ya sifantu da kishiyarta ne cikin kamala idan ka kore wa Allah talauci saboda ya sifanta ne da mai kamalul gina cikar wadata idan ka kore wa Allah zalunci saboda mai kai haka saboda ya sifanta ne da mai kamalar adalci idan ka kore wa Allah gangadi ko bacci saboda kamalar mai kamalar rayuwa kamalar kayyumiyyarsa domin yana daga cikin kamalar rayuwa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm saboda ka duk sanda ka kore wa ubai aka kore ubangiji wata sifa to dan an tabbatar masa da kishiyarta ne kuma cikin kamala da haka ubangiji da yake wala yaudu hifzuhuma kiyaye sammai da kasai baya nauyayarsa saboda ya tabbatar wa da kansa ne kamalul qudra cikar qudra kamala ta qudra domin wanda duk zai yi abu amma ma'al mashakka wal kulfa to babu shakka akwai gajiyawa tare da shi ko da zaka yi abu indai akwai wahala zaka yi amma zaka ji wahala kai da gaji to kaga akwai gajiyawa ko ya kare ko da ko kai abu shi yasa Allah ce walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min lugu mun halitta samai da kasa da abin da ke tsakanin su cikin kwanaki shida sai yace wama massana min lugu ba tare da gajiya ko galabaita ta shafe mu ba kaga wannan dan ya tabbatarwa da kansa kamalul qudra cewa kudrar ta kadila ce saboda ka duk sifa ta Ubangiji idan aka kore masa wata wacce bata dace da shi ba to li isbati kamali diddiha dan a tabbatar da kamalar kishir wannan sifa domin annafiyul mahdhu adam dukkan wani tsantsar korewa babu ne duk korewa da take tsantsaci babu tabbatar da kishiyar abinda aka kore to a babu take والعدم لا يتعلق به مدح ولا كمال بابو كما بذاتر تيكو تابن يبوكو كما لبذاتر تيكو بابو با سبود العدم ليس بشيء وما ليس بشيء كما قيل ليس بشيء دونان العدم بابو كوميني تابن بابو كوميتو بابو ني تراكيوش نزاكي قرزن تبابو babu da ka kwarzantu ba yau da zaka ce babu ta sifantu da kamala babu ba za ka sifantu da kamala ba don haka korewa tsantsar korewa babu ci ubangiji kuma ya sifantu da sifofin kamala da sifofi na yabo saboda haka babu korewa sai yasa duk alqur'ani za ka ga galibi korewa tana zuwa ne mujmala ba mufassala ubangiji yana korewa kansa abinda bai dace da shi ba a dunkule ba sai an yi ta yin filla ba walam yakul lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samiya laysa kamithlihi shay'un haka a dunkule ubangiji yake korewa amma wajen isbati sai kaga an zo da tafsiri Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm hazwa karshen ayoyin suratul hashr din isbati ne na sifofin Allah amma daki baka wajen isbati ubangiji sai yayi tafsir sai a fade shi daki amma wajen korewa sai a fade shi a dubule saboda korewa san sar korewa babu yabo a ciki kana korewa abu wata sifa ne ko dan kasancewar wannan sifa din bai isa ya sifantu da ita ba ko kuma a dan kasancewar asali ma baya da kabiliya ba wanda zai karbi wannan sifar bane shi yasa zaka kore masa to ubangiji kuma ya sifantu da sifofin kamala wanda sifofin kamala nan suna kore dukkan wata sifofin da kasa shi yasa aqidar ahlus sunna suke cewa dukkan wani wata sifa wacce kamala ce fil makhluq fal khaliq wa auladihi duk sifar da idan ka dube ta kamala ce a cikin makhluq to ubangiji shi ya fi cancanta wani zai iya cewa to ai haihuwa kamala ce ga waɗanda ba su haihuwa nan suna da ziriya su kai su komo suna tafar da kuɗi haihuwa ba kamala ba ce idan ka dubi cewa dalilin da ya sa nake yake neman haihuwar menene saboda yana buƙatar tallafi mu taimaka masa kaga akwai gajiyawa a ciki ina kamala take a nan amma lam yalid wa lam yulad a nan kamala take saboda haka duk sifar da zaka kalle ta a matsayin kamala ce ta kowace bangare to fallahu aula biha duk sifar kuma da zaka kalle ta wani bangare kaga akwai da kasa ko da ta wani bangare za ka ga akwai kamala amma in ka kalle ta kuma da wani kallon sai kaga akwai da kasa to ubangiji ke fitar ta kore masa wannan to wannan ita ce aqida an tsaka ahlus sunna kuma duk sifofin da ubangiji ya sifanta kansa da shi ahlus sunna baya wato wucewa gaba yace zai kore wannan sifa baya wannan zai tabbatar da ita ba tare da tahrifi ba ba tare da ta'tili ba ba tare da tamthili ba ba tare da takyifi ba ba tare da ya kwatanta ta da sifar wani mahaluki ba ko ya rushe sifar ko ya mata kwaskwarima ya caccanza ma'anar ya babban tsaka ba kuma tare da ya ce ga kaifiyarta ba wannan ita ce aqida ta ahlus sunna shi yasa ahlus sunna kode yaushe yana cikin zaman lafiya ba ya da rudani amma duk wanda ya saki aqida ta ahlus sunna sai ka same shi a firgice a cikin ruɗu yake saboda yau zai ce ai ma'anar abu kaza da ka kawo masa kuma iskali akan wannan sai kuma ya sauye canza biyadi hilmul ya ce ai kudura a kili kudura kudura to bal ya jahu ba kudura tani kaga ba cewa bagiyar kudura tani to sai ya samu matsala kuma bal ya jahu ni'imansa ni'imominsa ni'imomin Allah biyu ni'imatani kenan to zai samu matsala lima khalaqtu bi yadayya bi ni'matayya ko bi qudratayya to amma ahli sunna da ya tabbatar da aqidan yace ubangiji ya sifantu da sifar da ya sifanta kansa da shi amma ba tare da kwatanta ta da sifar wani mahaliki shi ya barwa kansa sanin hakikanin sifar kaga ya samu hukunta ya zauna lafiya ba wanda ya sai ya da shi dan bai kaza shi yasa ahli sunna ba sa tabbatar da Allah wata sifa sai idan ta zo a nafsi idan ba ta zo a nafsi ba ba ka tabbatar da ita sabana yan bid'a na ga suna kore wasu sifofi wanda sai Allah bai tabbatar da kansa wannan sifa bai kore kansa su ce ba a sifanta Allah bi jiha laysa mutahayyizan ila jiha bai karkata zuwa ga jiha ba to me kake nufi da jiha me kake nufi da jiha kana nufin al'ulu kana nufin al-istiwa idan ce eh ina nufin al-ulu da al-istiwa to Allah ya tabbatar da kansa al-ulu ya tabbatar da kansa al-istiwa dan haka kaga ba dama ka kore wa ubangiji abin da shi ya tabbatar da kansa idan ce a jiha ba uluwi nake nufi ba ina nufin hululin ubangiji a cikin makhluqatinsa sai mu ce eh wannan gaskiya ne amma ku gyara maganar ka kalmar jiha kore ta ko tabbatar da ita ba ta zo a nafi ba kuma za ta kawo rudu domin wani zai yi amfani da wannan wajen kore istiwa'i da uluwullah da ka tunda har za ta kawo wannan rudu ya kamata ka kaure ce wannan sai saboda haka idan wani ya kawo wata korewa mujmala a dunkule ahli sunna sai ya buƙace shi ya tantance wacce wuce nufi ba wacce ba idan gaskiya yake nufi sai tabbatar da gaskiyarsa amma ya gyara masa lafazinsa idan kuma barnai yake nufi to sai ya karyata shi saboda alqur'ani ya karyata shi to malai yake cewa aw bainahu wa bainal ma'lumat ko kuma sifanta Allah da abin da babu shi kama yusawwi al-mu'attilatu bainahu wa bainal ma'lumat fi sifat as-salbiyyah kamar yanda masu aqidar rusau a sifofin Allah da sunayensa suke sifanta Allah suke daidaita Allah da babu fi sifat as-salbiyyah a cikin sifofin da suke salbiyya sifofin korewa su ce ba sama ba ba kasa ba ba ciki ba ba waje ba ko su sifanta shi bil ma'lumat bil mumtani'at a ce kamar yadda muka ce laysa sami'an wala laysa sami'an laysa basiran wala laysa basiran kaga nafi al mutanaqidain mumtani' aqlan hankali ba zai karbi kore abubuwan da suke kishiyoyi guda biyu wanda idan ba dai dole a samu daya mun yi bayani akan me ake nufi da an-naqid ga dalibai ba ga kowa ga kowa ba an-naqid da kuma ad-dib idan ka ce an-naqid shine abinda la yar an-naqidani la yartafi'ani wa la yajtami'ani ad-dib kuma la yajtami'ani wa qad yartafi'ani ku haddace wannan allati la tastalzimu madhan sifofin da ba za su lijimci yabo ba dan kai ta korewa kai ta korewa babu yabo a ciki kamar yadda muka sha faɗi ko zuwa kai zaka sifanta wani babban mutum zaka kuranta shi zaka kuzuzuta shi ba za ka yi ta kawo sifofin korewa ba kai ba kaza bane kai ba kaza bane kai ba kaza bane kana ci gaba da wannan to zai sa ai waje da kai sai gidan ka so ka zo kana sifanta wani mai mulki kana cewa kai ba dolo bane kai ba gauno bane kai ba susu bane kai ba shashasha bane kai ba dan kwasar shara bane kai ba dan kwasar kashi bane kai ba bera bane kai ba kaga duk ba haka din yake ba amma kuma ai ba yabo anan shikenan dan ka ce shi ba tsera bane to me kake dubi to korewa tsantsa ba ta kunsar yabo shine la tasalzimu madhan wala thubuta kamal ko ta tattari kamala dan ka ce wa garin nan baya da zalunci wannan babu kamala a ciki babu yabo a ciki dan daman la yaqbalu dhulm لأن الظلم ليس يعني لا ليس له قابلية الظلم بايا إيه دا من كان فزال الدنب أهل الجيش دوان نمبر يتي أو يسوون بينه وبين الناقص فينا الموجودات قلت لك ديني تعالى دا ناقص فينا كفشي دا كتكين سامنبي في اتفاق النقص أتكين صفو في نتوايا كما عند مكفتا كبرين الجهمية تكيه نقولي والله جي دا غني بايا جي بايا غني بايا بايا مغانا بايا فقوانا نسيبه فيه ننكسا نصلى كتير بايا جي معنى كرماني بايا مغانا بيبيني بايا غني مكهول فقوانا فيه ننكسا تكي تبتا مسا وكما يسوون إذا أثبتوا هم ومن ضاهاهم من الممثلة بينه وبين المخلوقات في حقائقها كما يند إذا سك تبتر سودا ودن da suka yi kama da su min al-mamasilati na daga wadanda suke kwatanta Allah da halittunsa sai su rika kwatanta shi da mahalu mahaluki wato halittunsa fi haqaiqiha a cikin haqiqanin sifofin kamar wadanda za su sifanta Allah su ce ya sifanta da rayuwa irin rayuwarmu ko ya sifanta da hannu irin hannunmu ko yana sauka irin saukarmu ko yana abin nan yana daidaito irin daidaitonmu kaga babu shakka wannan sun sifanta Allah da sifa irin ta mahaluki hatta kad ya'buduna fayadiluna bi rabbihim ka iya samu ma suna bauta ma wadannan sifofi suna kwatanta Allah madaukakin sarki bi rabbihim da ubangijinsu ko kuma suna bauta ma wasu makhlukat wadanda suka kwatanta su da Allah kamar yanda suke bautawa Allah wa yaj'aluna lahu andada suna tanyawa Allah kishiyoyi wa yusawwuna al-makhlukat bi rabbil alamin suna daidaita ubangiji fa suna daidaita mahalukai wato halittun Allah da ubangijin duniya duka mala yake wal yahudu kaseeran ma ya'diluna al-khaliq bil makhluqat sauda dama yahudawa sukan kwatanta Allah su daidaita maliki da abin da ya halitta sautari yahudawa suna sifanta maliki da sifar makhluqi sifar da mahaluki kuma yake banta da ita akwai sifar da mahaluki yake banta da ita saboda sifa ce tana kasa kamar talauci kamar ruwa kamar gajiyawa wannan sifa ce da mahaluki yake banta da ita al-khaliq mahaluki ba a sifanta shi da talauci ba a sifanta shi da gajiyawa ba a sifanta shi da ruwa to amma yahudawa suna wannan wayumathilunahu bihi suqatanta al-khaliq bil makhluq suqatanta mahaluki da abin da ya halitta hatta ya sifu Allah bil ajzi haka samu suna sifanta Allah da gajiyawa su ce ya halici sammai bakwai da kasa a cikin kwanaki shida sannan ya je ya huta ran asabar wanda shine Allah yake musu martani walaqad khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min lughub ubangiji yana mai da martani ne ga yahudawa wadanda suka ce bayan ya halici sammai da kasa ya huta ranar asabar ya fara halitta ran juma'a sannan kuma ya kare ran juma'a ya huta ya fara halitta ran lahadi ya kare ran juma'a ya huta ran asabar shi yasa suke hutun asabar wai suna kwaikwayon Allah haka nan a cikin littattafan su zaka ga kurare da dama inda suke sifanta ubangiji da sifofi na nakasa sifofi na mahaluki kamar a ce wai ubangiji bayan ya saukar da tsufana ya halaka duniya sai waɗanda ya togace daga cikin mabiya annabi Nuh alaihi salam sai kuma ya zauna ya ta kuka ki shirka yana nadama kaga wannan duk sifanta ubangiji ne da sifofi na nakasa wal faqr da sifofi da sifa ta talauci sai ubangiji matalauci ne لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق وبجد يتياجي فترمت عن الرنة سكيتي وألا ما بكع تشيني متى لو تشيني موني ما سوى داتا ألا تشيدا سندا ولو تابين سكفدا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء suka sifanta Allah da ruwa suka ce yadullahi maghluna hannun ubangiji guda biyu a kunce take to baya take baya bayarwa ka duba limomin da Allah yake kwararowa dan adam tun daga halittarsa har zuwa ya bar duniya irin nimomin da ubangiji yake, amma saboda sharrin bai huje cewa Allah ruwa gare shi kai to idan har bai huje zai yi wa Allah irin wannan rashin kunya, menene abin mamaki dan yayi wa musulmi da musulunci irin abin da yake? Idan har ubangiji shi karan kansa, shi da kansa da girmansa da katsayinsa da annaba wanda ya tuttuɗo musu a cikin banu Isra'ila ba su kyale shi ba, to za su kyale kuma? Wa za su kyale? Babu shakka babu wanda zai kubuta daga sharrin Yahudi, kullum kuma cikin kulle sharri suke ga Yahudi. Tunda Allah ya tsine ma Yahudawa, annabawan suka tsine musu, to babu yadda ba Yahudi kuma ya albarka har kiyamata shi. Yahudi ba zai albarka ba. Shi yasa za ka ga a duniya babu wanda yake wahala kafin ya shiga musulunci da Yahudi. Kafin ka ji an ce wai bai Yahudi ya musulunta, ba ka ji ba. Kiristoci za ka gansu da dama suna shiga musulunci, amma bai Yahudi, bai Yahudi da zai shiga musulunci. To shi bai Yahudi addininsa ma yana ga gata ne, yana ga ɗaukaka ce, kowa bai cancanci ta ba shi. Yasa ba ka ga Yahudi wai sun yi kungiya suna yawon yaɗa Yahudanci ba. Idan muka ce wannan Yahudanci ne, muna nufin ta'ada da al'ada da barna da barfafiya, amma ba wai addinin su zo su shigar da kai addinin. Sai Yahudi ba san ka shiga addinin ka ba. Wai ka ce ka zama bai Yahudi to ba birge shi za ka yi ba. Bale ka zai kuma zai karɓe ka ba. Na yana ka ɗaukaka ce ba wanda ya cancanci wannan ɗaukakan sai jinsin bai Yahudi. Wanda duk ba jinsin bai Yahudi bai ɗauki wannan ba, saboda sun ce su ayan Allah ne, su yake su. Da kaga babu maganar kuma wani ya zo ya tarayya da su a wannan, su ne ashabullahi al-mukhtar, sha'abullahi al-mukhtar, waɗanda ubangiji ya zaɓa. Da haka su suna ganin kowa da kowa bawansu ne, duk duniya Allah ya yi ta ne don ta da yi musu hidima ta bauta musu. Shi yasa suka ce laisa alaina fil ummiyina sabil, duk abinda muka ci na dukiyar bobayen nan jahilan nan Allah ba zai kama mu da wannan ba. Turaka Yahudawa har kullun suna sifanta Allah da sifofi na kasa, sifofi na al-makhluq wanda mahluki yake banta da su. Wa nahu zalika min an-naqa'is allati yajibu tanzihu 'anha, suna sifanta shi da nakasa daban-daban wacce wajibi ne a farkace Allah daga wannan nakasa. Wa hiya min sifati khalqihi, wanda wannan sifofi ne na halittarsa. Wa nasara katiran ma ya'diluna al-makhluq bil-khalqi, su kuma nasara aka su kuma mahaluki suke ɗauka su ba wa sifofin mahalicci wanda mahaliccin yake banta da su. Akasin Yahudu, su Yahudu za su ɗauki sifofin mahaluki da yake banta da su su sa wa Allah mahalicci. Su kuma Nasara za su ɗauki sifofin mahalicci waɗanda yake banta da su su sa wa Khalik mahalicci, su sa wa al-makhluq wato abinda aka halitta. Na'am. Kafiran ma ya adilola al-makhluq bil-khalik, sautari sukan daidaita mahaluki da mahalicinsa. Hatta ya ja'alu fil makhluqat min nu'utir rububiyya wa sifatil ilahiyya, har kaga sun sanya wasu mahalukai sifofi na ubangijintaka, sifofi na allantaka. Saboda haka suka ce Isa dan Allah, Isa Allah. Suka ce al-ahbar wa ruhban su ma Allah. Suka riki ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun. Kaga sun dauki sifa ta rububiyya sun bawa annabi Isa, sun dauki sifa ta rububiyya sun bawa ar-ruhban wato masu ibada cikin su, ko al-ahbar masu ilimin cikin su. Shi yasa a kiristanci kowa na iya shar'antawa, matukar dai mutum ya zama fada ne a coci to zai iya kawo doka ya yi umarni ya ce ga abu kaza ibada ne a yi. Su babu maganar wai sai annabawa, dukkan wani fada a coci kamar annabi, annabi ne ma prophet suke ce masa, annabi ne ma. Saboda haka zai rinsa ido yanzu ya ce maka an masa wahayi, yanzu nan nan take da ya rinsa ido sai ce wahayi aka yi masa, saboda haka ya gafarta maka sai ka biya kuma kudin gafara ai ba karfi. To su suna daukan sifofi na mahalicci sai su bawa kuma abin halitta. Wa yujawizuna lahu ma la yasluhu illa lil khaliq subhanahu wa ta'ala, suna kuma wato halattawa mahaluki yanzu yana da irin sifofin da basu dace ga kowa ba sai ga mahalicci subhanahu wata'ala amma yaqulu zalimuna 'uluwan kabira ubangiji ya tsarkaka kuma ya daukaka gabarin abinda azzalimi suke fada daukaka mai girma wallahu subhanahu wata'ala qad amarna an nas'alahu an yahdiyana siratal mustaqim ubangiji ya umarce mu mu roke shi ya shiryar da mu tafarkin da yake mare dake صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء تفركين wadanda Allah ya musu ni'ima daga cikin annabawa da siddiqai was shuhada'u da shahidai was salihin da mutane na gargaru ghairil maghdubi alaihim walad dallin ba wadanda aka yi mafushi ba wadanda su ne yahudawa walad dallin ba ku ba tattu ba wato ubangiji ya umarci wannan al'umma ta zama a zakatiya kada ka ji hanya irin ta da yahudi ruka sai banta Allah da sifofi na nakasa kada kuma su bi hanya irin ta bana sare su rika daukar sifofin Allah na kamala suna bawa manu su zan a tsakatsakiya su tabbatarwa da Allah sifofinsa su tsarkake shi kuma su yi ikhlasi cikin bautar su sannan su gina wannan bautar akan ilimi wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama al-yahudu maghdubun alaihim wan nasara ad-dalluna annabi ya fassara wannan aya wannan aya da cewa yahudawa sune waɗanda aka yi mafushi annabara kuma sune addaluna to shine muke addu'a a kullum a duk sanda muka tsaya a cikin sallah ta farilla ko ta nafila muke cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallina kaga muna neman wata hanya ce a sakakiya ba hanya irin ta yahudi ba ba kuma hanya irin ta nasari mana yace wa fi hadhihi al-umma man fihi shabahum min ha'ula'i wa ha'ula to a cikin wannan al'umma akwai wanda yana da kamanceceniya yana da kama ko dai da yahudu ko kuma da nasara a cikin wannan al'umma akwai wanda ya dauki wasu sifofi na da yahudi akwai kuma wanda ya dauki sifofi na da nasara kama qala annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه منذ صلى الله عليه وسلم يتبتي حقيقة سيكون بهانيو يوم وقت عند سكة قبعشيو حذو القذة بالقذة غرغدا جيزة كأينهم كان كبيرا kibiya da ake harbi da ita akwai wani zare da ake daddaurawa akan wannan zare zaka samu girman sa daya ko mai nashi iri daya wanda zai kamar beza ce kamar geza ce a jikin kan kibiya to larabawa idan suna so su kwatanta kamanceceniya cikakkiya tsakanin abubuwa biyu sai su ce afu kaza hazwal quzzati bil quzza yayi kama da gezar wato gezar abin nan kibiya gezar da take kan kibiya hatta law dakalu zuhra dabbin har da za su shiga ramin damu la dakaltumu kuma sai kun shiga wato da a ce za su kusa su shiga ramin damu kuma sai kun kusa kun shiga duk wahala anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna yadda za a samu wasu daga cikin wannan al'umma suna matsawa kansu wajen su kwaikwayi ga yahudi da nasara ko da kuwa abun ba birgewa a ciki ko da kuwa abun akwai wahalarwa ma a ciki kaga mutum ya tsuke jikinsa mala ya shake wuyarsa ba fa da yake yi ba amma saboda dai haka ake yi to bara shi ke yi kaga ya matsi kansa mala ya sa wasu kaya kamammu ko ta sa wasu kaya tsakanmu sun kama jikinta kaga wannan shine hatta walau da kallo jihar zabbin ko kaga wani abu wanda kwata kwata babu kyau ba wani aski wanda zaka nemi menene kyan aski an aske rabin kai an bar rabi ko an yi wani toliya ko an yi wani dan kullutu anan an yi wani dan karanta menene yau da a ce wani ma ne yayi sai a rika masa dariya da wanda ba kauye ne shigo da shi daga kauye sai a rika masa dariya amma tunda daga kasashen yamma ne to sai zama ado kuma sanda ahlus sunna suka fara ta wandure da sunna sai ake cewa sakika hayarwa sakika hayarwa mai dan dan da lallan wando amma in sai kaga saurayi ma da ya sako wando iya kori kuma yana ta busa iska yana kallon kowa da gidaje shi wannan shigar shi ta wani amma sanda sunna tace ai abun ya zama shigar gida dawa amma tunda ya ga wani arne ne yayi to ya zama kuma shigar waje wato hatta walau dakhalu juhra dabb la dakhaltum to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya kuma abinda ya labarta din shi ya faruwa tun a farkon wannan al'umma akai ta samu wadanda za su samu hanya irin ta bai mudi ko su kama hanya irin ta balasari su kwatan su kamance ce ne ya da su cikin ilimi ko cikin ibada dukkan wani malamin da zai saka fa ya take ilimin sa ya kama hanya ce irin ta Yahudawa wanda Allah ya bashi ilimi amma kuma bai yarda ya fito ya faɗi ilimi ko kuma a'a zai rika yaki da wanda zai bayanin wannan ilimin kaga Allah ya kama hanya irin ta Yahudi domin bai Yahudi Allah ya bashi ilimi amma yake aiki da ilimin kuma yake fada da masu aiki da ilimin ko kuma ya rika bautawa Allah cikin jahilci da duhun kai da bid'o'i to kaga wannan ya kama hanya irin ta balasari ya kama hanya irin ta kirsa babu jahili mai yin addini da kai da duhun kai irin kirsa to duk wanda zai zama ya bautawa Allah da jahilci da bid'a da kage-kage a addini to ya kama hanya irin ta balasari irin hanya ta kirsa to za mu ga cewa Kiristoci abinnan Kiristoci da Yahudawa sun zo da abubuwa da yawa muka kwaikwaye su a nan ta fuskar ibada ko ta fuskar ilimi suka ƙirƙiro bid'o'i muma muka rika kwaikwayen su wajen waɗannan bid'o'in sun yi maulidi muma muka ce ya kuma mu ba za mu yi ba Yahudawa abinnan Kirista ma ya yi maulidin Annabi Isa mu kuma za mu yi namu ba Annabi Muhammadu bai fi Annabi Isa martaba ba babu shakka haka ne amma shi kansa ba nasaran da ya maulidin Annabi Isa ne sai shi ba fadan bid'a ne a nan addinin sa bid'a ba yi ba za mu yi bid'ar wato ba ma wai kiristanci ba bid'ar cikin kiristancin ma za a dauko a kiristancin ma bid'ar su za ka dauko ba ma abin da Annabi Isa ya umarce su da shi ba to haka nan sun dauki sifofi na al-khaliq sun bawa al-makhluq sifofi na Allah mahalicci sun bawa abin da ya halitta saboda suka ce Isa dan Maryam Allah ne suka rika bauta masa suka rika bautawa mahaifiyarsa Maryam alaihi salam mu ma a cikin wannan al'umma aka samu waɗanda suka nuna shehudansu suna musu sujjada irin yadda Kirista yake wa Annabi Isa ko butumin Annabi Isa ko sujjada shi ma sai su rika yi masa sujjada kaga anan sun kama hanya irin ta Kirista hazuwal qudrati bil qudsa wata kila ma har gara na Kiristan su sun tsaya akan Annabi Isa da Maryam shi duk wani shehin ma zai yi masa sujjada ba shi kadai ba kuma yanda wani daya daga cikin su yake ce mun dan an yi wa shehin mu sujjada kuma duk sai hankalinku ya tashi to menene dan an masa sujjada ni din nan ma ana mun haka yake mun je yanda yake mun ce ni din nan ma ana mun aka yi wa Annabi Adam ma wato wai shi da bai ma kai shehin sa ba Annabi Adam da aka yi wa Annabi Isa ma aka yi kishi mu wallahi jiya jiyan nan ke shikenan kuma sai ka rika yayatawa an yi wa shehin musu jada to menene akwai wani abu dan masa su jada kaga wannan shine hasuwal qudrati bil qudza wai Kirista yayi wa mutumin Annabi Isa ko mutumin Maryam su jada to dan me su ba za su yi wa nace to shehin naka ma ashe ya ba Annabi Adam da Annabi Isa yake kware kuwa kamar yadda wannan su yake cewa maqamun nubuwati fi barzakh fawqar rasul wa dun annabi maqamun nubuwati fi barzakh wa annabi alahira ta dara manzanci kuwa bata kai wani taka ba kaga ina wani taka take kenan sama take shine ma'anar abin da yake ce mun su ma aka yi musu ballantana shi wali to kaga wannan shine hazwal qudrati bil qudda hatta law dakhalu juhra dabb la dakhaltumuhu ko da za su shiga wato ramin damu kuma sai kun shiga sai kun yi koyi da su qalu ya rasulullah al yahud wan nasara ya manzo Allah yahud da nasara kike bi qala faman yace to wa akwai wani ba su din ba to kuma gashi ne yace inda al'umma za ta sa gaba Yahuda da Nasara din su ne abun koyi su ake ganin wato idan ba kai kwaikwaye su ba ko baka birge ba baka kokari ko baka birge ba wato hatta a cikin addinin ma a cikin ilimin addinin ma ana kokarin a nuna cewa harshen nasaran ma ya fi harshen larabcin ma dan zaka samu cikin an boko musamman a jami'o'in mu da suka mayar da karantar da addini duk da turanci in baka jin turanci ma ba za ka dauke ka ba wato da yaran za a koya maka da wani yaran za a koya maka ne addini da wani yaran za a koya maka musulunci ba ka jin turanci ka duba abin nan wani har alfahari yake mu da turanci muke koyar da boko kuma ba dan kowa saboda shi ba zai iya larabcin ba wannan alfahari saboda ba zai iya yin larabcin ba amma yayi larabcin mana yayi larabcin ya ji yadda yara za su yi masa rubin dubu amma sai ya fake shi ai shi da turanci zai koyar saboda ko bihin bai iya ba mutum ya je ingila ko ya je jamani ko ya je faranta wai a can zai yiwo digirinsa na musulunci a can zai yiwo digirinsa kuma ya zo na hura hanci ka ba shi hudubar juma'a ka ga ka yi kallo shi ya sa irinsu ba sa yarda akwai wani da aka ba shi irin wannan farfesa ne farfesa ne amma zama gara farfesu ma aka ba shi hudubar idi guduwaye dole aka karba saboda duk shekara kaga shekara yake yi waye san irin bita da yayi kafin shekarar ta zagayo amma idan yayi hudubar yara ka fita suna ta dariya yan ha islam wa tukhriju zakata amman ya'kulu indaka amman ya'kulu indaka ala ta amman tajibu alayka nafaqatuhu shi kuma yace amman ya'kulu indaka kaga duk almajiran kun kuna kike ba wani to wannan yana daga cikin latattabi'unna sanana man kana qablakum hazwa alqudzati bilqudza ke malami ba zai koyar da usulu ya za ka koyar da usulu da turanci ya za ka koyar da musalahul hadith da turanci kuma ka raba mutum da wannan harshen na larabci kuma ka ce kana so ya zama malami ba sai ya za a iya zama malami ba idan tsotsuwar addinin ka kabba shi da alaka da ita sai ya yi wani zagaye ya yi shakale-tale an fasaro masa kacan an fasaro masa wannan wani ya yi da hafda ya fasaro da hausa wani kuma ya ɗauki na hausan ya fasara zuwa turanci sannan shi kuma ya je kansa bayan da an yi da gwalgwale wanda a fasara za a iya samun kurakurai ba a iyaka sannan harshen larabci babu harshen da zai iya da yake kunshe da hikima da fasaha irinsa wanda shaida ce ta su kansu waɗanda suka shigo cikin harshen larabcin suka karance shi sun shaida akwai wannan akwai af'al da larabci yake da su banda larabcin babu inda za ka same su to saboda haka wannan dai yana daga cikin latattabi'unna sanana man kana qablakum hazwa alqudzati bilqudda hatta walau dakalu zuhra dabbin la dakaltumuhu babu wani ga yahudi da yake karanta at-taura ba da ibraniyanci ba ka duba kiristoci lokacin da ya zan rijila ta rabu da asalin yaranta sai barna sai ta shiga sai barna ya shiga da bible ya zama ba abin nan new testament ya zama ba ya da alaka da yaransa na farko wanda annabi isa ya magana da shi yaran banu isra'ila sai zan an tabar gaza iri duk sanda aka zo fassara to sai an canza wata kalma da wata kalma sai kuma ma'ana ta rubuce to musulunci ba zai yi haka ta faru ba domin babban abin da yake tsara musulunci shi da alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam su kuma suna nan a yadda suke ba da canza ba da canza ko ba za ka yi musulunci ba larabci dan dole za ka yi sallah na za ka yi karatun alqur'ani za ka yi tahiyya za ka yi addu'o'i dukkanin su kuma dole ka yi su da larabci Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa ya bamu gamdakatar abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi
bismillahir rahmanir rahim akwai wata tambaya da wani ya taɓa rubutowa da jimawa a lokacin an sanya wata lacca da za a yi akan shubuhohin ƴan Shi'a inda na ce da shi ya je can ya saurara tukuna na san wala Allah za a bujiro da wannan shubha din kuma za a ansa masa ita a can abinda ya ji kuma ni kuma zan kara masa tawabin ya ji a can ko bai ji ba zan dai kara masa in ya ji tunatarwa ce da kuma sanarwa ga wanda bai ji ba in kuma bai ji ba yanzu sai ya ji. Ya rubuto wani hadisi a wancan lokaci da yake cewa haddathani an malikin an abin nadr maula umar ibn ubaydillah annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li shuhada'i uhud haula'i ashhadu alaihim faqala abu bakr as-siddiq alasna ya rasulullahi bi ikhwanihim اسلمنا كما اسلموا وجاهدنا كما جاهدوا فقال صلى الله عليه وسلم بلى ولكن لا ادري ما تحدثون بعدي فبكى ابو بكر ثم بكى ثم قال انا لكائنون بعدك حديث هنا شيوا مالك يا فدا من كويا بان حديثي شي كما daga ابن نذر مولى عمر ابن عبيد الله shi kuma yace balagahu labari ya zo masa cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya fada ga wadanda suka yi shahada a yakin Uhud yace haula ya ashhadu alaihim wadannan ina yi musu shaida wato ina musu kikkiawar shaida fa qala abubakar as-siddiq sai abubakar as-siddiq yace alatna ya rasulullahi bi ikhwanihim mu ba yan uwansu bane aslamna kama aslamu mun musulunta kamar yadda suka musulunta wajahadna kama jahadu min yi jihadi kamar yadda suka yi fa qala sallallahu alaihi wasallama sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace bala haka yake walakin sai dai la adri ma tuhdithuna ba'di ban san me za ku farar ba a bayana fa baka abubakar sai abubakar yayi kuka thumma baka sannan yayi kuka ثم قال سنن يتي ائنا لكائنون بعدك موزا مچي غبا ده كسانچيوا ابايانكا وانا حديثي واتو شيعه سنا امفاني ده شي وجن زاجين صحابان منذ صلى الله عليه وسلم ده چين متينچي ده چيوا تما فرقو منذ الله بي يدد سو با شي يسا يقي يدا يي مسو شهيدا سكاچي wannan ta sa ma sayyidina Abubakar yayi ta kuka saboda ya san karshen sa ba zai yi kyau ba. Wannan hadisi yana cikin muwatta na Imam Malik kamar yadda za ku ji daga farkon sa wa haddathani an Malik, yana cikin muwatta na Malik an sa dangane da abin da suke faɗa ko suke riko da wannan hadisin dan zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da cin mutuncin su da bacin su bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. An sa ta farko hadisin dai bai inganta ba tun daga salsalar hadisin ana karanta ma za ka ji wanda bai san dan wani abu tuwan dan haske da kike da shi ko mun kankanta sakan ilimin hadisi za ka gane dan cewa ai amalikin an abin nazar maula umar ibn ubaydillah annahu balagahu kaga isnadi bai cika ba kuma idan ka duba dukkan shuru kamar ka duba at-tamhid na ibn Abdul Barr zaka ga yace maka duk wata riwaya ta muwatta babu inda wannan hadisi yazo da isnadin sa cikakke. To kodan muka tsaya mun gama magana domin sai ma ya inganta sannan ba sai ai kama tijiya akan menene ma'anar sa. To amma dai zamu sakar maka cewa ya inganta amma idan muka dubi matanin yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallama yana tirda sahabbansa ne. Farko ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana magana ga shuhada a Uhud waɗanda suka yi shahada a yakin Uhud yazo yana musu shaida na cewa su an kashe su a gurin yaki ya gani da idansa. Wannan wani abu ne da yayi shaida akan sa saboda ya gani ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidin. Abinda muka gani da shi muke shaida annabi ya ga an kashe su sakinan har ya musu sallah har an sa su a cikin abin nan din waɗanda za su zo bayan sa ya san me zai faru kaga ba zai musu shahada da cewa an kashe su ba su ma shuhada ubai. Malamai suka ce abinda yake nufi kenan ba wai yana nufin sukan waɗanda ya bari bane cewa idan ya mutu za su canza addini a abaitan abinda zai faru ta bangaren su ba shin za su yi shahada su ko ba za su yi shahada ba wannan sanin gaibu yana ga Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba, za ka bai san me zai faru ba a bayansa.
sallah idan muka riga dubi hadisin zamu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe su a cikin hadisi domin abubakar aka ce ya ce alasna ya rasulullahi bi ikhwanihim aslamna kama aslamu wajahadna kama jahadu faqala sallallahu alaihi wasallam bala mu ba ɗan uwansu bane mun musulunta kamar yadda suka musulunta ma'ana kamar irin musuluncin su mun yi jihadi irin jihadin su wanda yayi musulunci irin na waɗanda suke kwance aka ce eh musuluncin ka irin nasu ne jihadin da kai irin nasu ne kaga kenan da me yayi musulunta da ikhlasi da ikhlasi yayi jihadi wanda kuma su abinda shi a suke cewa tun ma zaman sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallama ba da ikhlasi suke yi ba su sai da abubakar duk ba da ikhlasi suke yi ba gashi kuma nan manzo sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar musu da cewa musuluncin su da jihadin su duk irin na waɗannan ne kaga wannan yabo ne ba suka bace sannan idan har ma ka yadda suka ce kuma kana da awar shi'anci da san ahlin baiti anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita shaidar ta gawa ga waɗanda aka kashe a yakin Uhud waɗanda suka yi saura gaba daya annabi yace ma la adri ma tuhdithuna ba'di yana nufin abubakar shi kadai yana nufin waɗanda za su kasance bayan sa kaga Ali ya shiga Fatima ta shiga Hassan ya shiga idan har maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ya fuskantar da ita ne ga jam'i ga jumullar jama'a ba mutum ɗaya ba ya ki yadda ya yi shaida sai ga waɗanda suka mutu a gaban sa me yasa ka takaita sukan ka kawai ga Abubakar da Umar da Uthman da Abu Huraira da sauran masu sahabbai me yasa ka takaita dan ba za ka ce duk waɗanda suke bayan sa annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai yarda da su ba kaga anan kai dukka da walwala ko dai ka tabbatar da duka kuka hakura akan ma'anar da malamai suka faɗa na hadisi sannan Abubakar da ya kuka kukan me yake kukan zai mutu ba a kan musulunci ba kukan annabi sallallahu alaihi wasallam zai riga shi barin duniya shi wannan yake yi wa ba wai yana kuka bane akan shi yana jin zai canza addininsa ko zai yarda kamar yadda suke faɗa Allah so yana kuka ne akan cewa yanzu ashe annabi zai riga su barin duniya ya bar su a bayansa saboda cewa a inna lakainuna ba'da yanzu ashe za mu ci gaba da wanzuwa bayansa wannan me yake nuna wa yana nuna kamalul mahabba cikar soyayya da bege da halili ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba kiyayya ba saboda ka kukansa ba wai kuka bane na bai san zai mutu akan musu kuka ne na manzo sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya a bar su kadai kamar da ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Sa'id al-Khudri lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya hawo yana hulba yana cewa inna Allah khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma indahu fa ikhtara ma inda Allah Allah ya baba wani bawan sa zabi tsakanin duniya da kuma abin da yake wajen sa amma bawan nan ya zaba abin da yake gurin Allah sai sayyidina Abubakar ya kama kuka sai sahabbai suke mamaki to menene na kuka anan an bawa bawa zabi tsakanin duniya da lahira tsakanin duniya da Allah ya zaba Allah to kai ai kuka ashe anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba su labarin zai ya kusa barin duniya saboda haka Abu Sa'id yake cewa fa kana Abubakar a'lamana Abubakar ya fi mu fahimta ya fi mu ganewa shi daga jin maganar sai ya fahimci cewa wannan bawan da annabi yake magana kansa yake ne Allah ya ba shi zabin ya ci gaba da rayuwa ko a karbe shi zuwa ga Allah yace ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la saboda haka kukan sai da Abubakar na manzo sallallahu alaihi wasallam tafiye basu ne shine wannan kukan فبكى ابو بكر ثم بكى فقال يا رسول الله انا لكائنون بعدك اما كذا كان شيء saboda kin Allah da manzansa da iya sharri sai ya juya magana wai shi ya dauki kukan Abu Bakar anan na zai tafi Allah sauki saboda haka shi kansa hadisin ko da ma ya inganta ta fuskar isnadi mu ba tsoro muke inganta ba ko da ya inganta abinda kake so ka cimma ta karkashin sa na zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka cimma sa ba illa ma ka cimma akasin sa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi sahabbansa ne ka cimma gano cewa sayyidina Abubakar mai tsananin san manzo Allah ne mai tsananin kaunarsa ne ta yadda ya gwammace shi ya fara mutuwa akan manzo sallallahu alaihi wasallam bar duniya idan kuma kake to sai ka tattara duk alal baitin da kake ƙarya da su ka zuba su cikin kwandon hadisin ka kuma halaka kamar yadda ka halaka wannan ce ina son ƙarin bayani tsakanin bambancin tsoron Allah da kuma san Allah tsoron Allah wani abu ne da yastalzimuhu mahabbatullah duk sanda kake son Allah to zaka ji kuma tsoron sa wato duk mai son Allah dole ya zan kuma mai tsoron Allah ne za Ibn Taymiyyah zai zo yayi fasali akan wannan saboda haka karkata lumfashin sa zai zo yayi magana akan al-khawf war-raja cewa yastalziman al-mahabba zai zo kan wannan babu wannan take ni ne miji na ya take ni ako amma take daya bayan sati dai sai yazo yace ya mayar da ni shin auren ya mai du ko kuwa bai mai du ba sai an koma kotu miji shike da damar saki shike da damar komai inda miji ba zai yi komai ba sai sakin da babu komai saki uku babu komai kuma bayan saki uku saboda haka nan miji baya da wani haƙƙi amma bayan amma ba irin wannan ba ba kuma kul'i ba ba kuma li'ani ba to miji na da damar komai idan kul'i ne ba magana kuma komai ta ban shi kanta kuma kace ka zada ita ka kuma fansa kenan komai haka nan idan li'ani ne an yi li'ani tsakanin miji da matarsa saboda tuhuma da ta shiga tsakanin su to wannan kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tabila laka ilaiha abadan ba kuma kada wata damar koma zuwa gare ta har abada kuma in saki dai ne ko saki biyu wannan akwai kome kuma wanda udatuhunna ahqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha saboda ka ba ko tiki mayarwa ba shi miji shike da damar yace ya dawo da matarsa in kuma yace ya dawo da matarsa shikenan ta komo ba a bukatar sai alƙali ya sa baki tunda har kin abin nan kin ci cewa ya dawo da ke kamar yadda kike cewa kuna da abin nan har ma ya fada miki cewa ranar juma'a zai zo ku koma saboda ka yanzu ke matarka ce don haka yana da haƙƙin ya zo ya koma da ke Allah madaukakin sarki ya sa mu dace waɗanda suke neman addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu duk bukatunsu na alkhairi duk wani mai bukata ta alkhairi Allah ya biya masa wanda yake neman ubangiji ya tsare shi daga wani sharri Allah ya tsare mu gaba daya Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi